Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin matanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau ma 15 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan yajin aikin malaman jami'o'i da yake ci yake cinyewa.
Haka yake Zara, kamar wasa ina ga har an yi wata takwas.
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta jiyo mana ta bakin malamai, dalibai da ma iyaye akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
To masu sauraro, bari mu fara da tattaunawar Binta da daliban da ta gayyato mana.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe, inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A wannan fili namu na yau za mu tattauna abin da ya shafi ilimi ne. Ilimin jami'o'in Najeriya, musamman mallakar gwamnati, ta shiga garari kusan shekara guda kenan tun lokacin da malaman jami'o'i suka shiga yajin aiki. An yi ta tafka muhawara tsakanin gwamnati da su malaman jami'o'in don a kawo maslaha da kuma daidaito tsakaninsu, amma har izuwa yanzu dai dalibai suna gida. Kusan shekara guda kenan a cikin wannan zaure muna tare da matasa, waɗanda matasa 'yan jami'a waɗanda za su tattauna da mu akan halin da suke ciki game da wannan yajin aiki wanda yake ci yake cinyewa. A tare da ni akwai malam
Zamila.
Daga wannan jami'a kake ma?
University of Abuja.
Jami'ar Abuja.
Habib Abubakar, Ahmad Bello University ne. Sai kuma Abdullahi Abuzantu daga Federal University Dutsen ma Katsina.
To dalibai barkanku da zuwa. Ko an yi har yanzu a dalibai ma za a kira ku kuma. Masu zaman gida.
Da zaman banza. Na mutum gara benci.
Wato yanda ba banci ko zama a unguwa kenan.
Abin da suke kenan dama
sai a
gara bencin mu
a cikin wannan zaman.
Haka ko dai ana fara. To yanzu dai kusan shekara guda tun kafin zuwan cutar corona dama aka fara samun matsalar cewa koma gida. Shin yaya rayuwa ta kasance muku tsawon wannan lokacin zuwa yanzu?
Rayuwa dai kamar yadda kika sani mun shiga cikin wani hali musamman mu dalibai. Tun lokacin da aka fito wannan strike din a March. To da muka dawo gida mun dauka ma za mu dan je 2 weeks ne haka mu dawo mu
dauko tsamina ta murna.
Dan ni kamar ma mun dawo daga mid semester kenan za mu shiga abin da muka ce to ya kamata malamin wannan hutun ya mu je mu kara
kudin yake ba.
Yawa yawa. To muna murnan strike. To bayan sai ta biyu aka kuma shiga corona. To abu dai kamar zai ci kamar ba zai kare ba. To ana nan har yake dai wannan tsawon lokacin da ake ciki. Muna dan yin wani aiki ma a da to amma kuma corona ya tazo ta sai abun gaba ɗaya sai a
haka. Sai dole zai zaman gida dole.
Yawa. To dan har muna je shaukin karatu dan ni kamar ni ina dauka ina dan bin YouTube ina dan ganin channels. To daga baya ba kuma ba kuɗi ma na je can wannan lokacin
tunda ba ni za a yi ma iyaye cewa so an a kawo kuɗin gari ya kare a makaranta.
Kuma ma abun mamaki shi wannan strike din tsawon wata 6 ko tsawon wata 8 ko 9 ne ma yanzu tunda can March zuwa shi muna December. Ba shine mafi tsawo da aka taba yi ma a tarihin Najeriya. Akwai dai wanda aka yi wata 6 ban ko sai biyu ne aka kuma aka yi wani wajen biyar amma ba a taɓa yi a lokaci ɗaya ba. Consistency ya tafi haka ba tare da an yanke ba sai wani
kullum strike na over 6 months.
Yawwa amma ba a taɓa yi 8 months ba sai wannan karan wanda gwamnatin kuma da tana ta musu su alƙawuran za a dawo su zauna ɗaya ba su zauna ba har ila yau abin da yake kai da shi ba kamar last Friday ma misali sun yi wani zama da aka yi musu proposal din 65 billion naira
wato kuna dai bin bahasin ko me ke faruwa ke
dole ne a matsayin mu na dalibai dole ne mu bi
to mallan kai da kake jami'ar Abuja kuma gashi kana kusa ma da fada shugaban kasa kenan za a ce ba ku da wani abin cewa ne ko ba ku iya tattauna ko da social media
saboda asu to da kuma abubuwan da suke yi mu a ce yau gwamnati gobe association to mu wane ne ma ɗaya mai laifi mu mun kasa ganewa
wato kukan ku dalibai ma ku kuna cikin wani a cikin imu wanda ba kusa inda malami
yake ba san menene fitin mu ba ka kinga kaman mu yanzu exam sai kamata mu fara weekend exam za mu shiga
a lokacin da za ka
tafiya a lokacin da aka fara tafiya 2 weeks morning strike to an zo an tafi kaman wasa har yanzu ya kamata a ce mun yi IT ma amma ba mu ganin IT ba mu maganar resolution ma din exam ba yau shin muka yi
shaukin karatu kuma fa aya
to karatu
ya rabu ne ko ya karu
gaskiya ni dai ya rabu dan da na dawo na kan yi jotin karatu na dan na samu na zo da tafi gida to amma zaman to zaka yi karatu kana da bukatu a gida ne kuma ba wai makaranta bane you have your own needs da zaka yi amfani da abubuwa to zaman kawai ba zai yi wan kana karatun kawai dole sai ka nemi kuɗi kuma
gaskiya fa
to kinga unemployment ya zo ga kuma rashin karatun to ina zai guda biyu zai hada aure
ya sai mai mallin jama'a
gaskiya to kinga wasu sai su koma shaye-shaye wasu sata wasu fashi kowa dai da abin da zai kama
ga yan kidnapping na kila anya ba matasa a cikin wannan al'amarin kuwa yanda ya kamarin da karfin hali
gaskiya matasa su ne ma majority kidnapping
saboda gaskiya na dauka mara ilimi ke yin wannan aiki
akwai wanda da ilimin su kinga kaman wasu suna da ilimi ma sosai wasu they are trained already an samu an kore su ko basu gama training ba an kore su sun iya operating makamai sun iya komai da komai to an zo an kore su an koya musu
wasu za su iya kawo dabaran
manya
wannan ta
ga ce ta kai zama da magana goyi suna manyan da ke
wannan ya kawo dabaran
yawa
sai iya yi wannan daliban ne
yawa dalibai ne suna karatu an kore su
haka
kuma an riga an koya musu abubuwa da dama to ya ba za su kidnapping ba ko kowa da yanda Allah zai tura mai wahalar
shi to dan jami'ar mallam fashi
dusan ma
ka tsana
ni gudu ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan abin ya shafe mu kuma ya shafi iyayenmu
gaskiya
duk wani abu da za a yi yanzu wani maganar kudin makaranta wani maganar menene kudin yanzu ma ya zami da landlordin mu da makaranta ma
to
maganar kudin na
shi ba wani
mahimmi ne
wanda ka ji
hotel campus ko ke
ba ka ga mu na can dole kai mu dole sai mu biyo kudin
ka kai wata biyu ba ka
haka nan ko
mu zamu je da TV a gida mu dawo ga yanzu watan mu tara a gida kuma yawa a watan mu tarin kuma yau a ce kaza gobe a ce kaza mun rasa ma gwamnati zamu wannan zamu magana ko ku su asu din da zamu tuma mun rasa wannan zamu tuma shi
sai na ga din gwamnati ne cikin laifi a cikin wannan
to wai ba kuna da kungiyar ku da na daliban jami'o'i ba
SUG
a halin ba su wannan kamar
za su yi wannan association din akwai amma mu ɗan arewa da ma ɗan kudin da ya su fito su yi magana ila wannan a bizance a
tikaris
a musu
magana
amma mu ɗan arewa association
SUG arewa ba ta da karfi
ba karfi gaskiya
to kuma
yanzu akwai
matsalan da ake
samu sosai
na SUG matsalan yajin aikin nan ba arewa ta shafa ba gaba ɗaya Najeriya ne
wutar
jami'ar ta gwamnati ce
to shi yasa nake gani kamar akwai nance ita ce kamar ita ce body ba Najeriya ne so ita kamar ta shirya zanga-zanga kamar 2 weeks back akan za a yi fito a yi protest game da dalibai a reaction din dalibai game da abin da ke faruwa daga bangaren gwamnati da asusun gaba ɗaya a samu resolve ta ta shi da wannan protest din kuma aka zo ake reaching one agreement wanda ganin mu
kamar tsakanin aso da
gwamnati a ganin mu kamar zai bada dami ido
ma'ana
to da ƙarshe a last meeting din su kuma yasu aso suke watsi da wannan proposal
din da gwamnati
ta basu ta ce gaskiya bai meeting din demand sun su wanda ya kamata
wato dai ba a cin man zai matsaya ne mai kyau
ba ba a cin matsaya mai kyau ba sai zaki dake ga miki akwai strike ne yana ƙasa protest ne yana ƙasa ake shirya tada shi
hanya ba kada shi masu tada guguwa
ba ba daga cikin hoodlums amma kuma muna goyen bayan a saurare su bangaren
eh inde har za a cima bugacin da za a samu biyan bukatar
ku dan kin ga su wannan malaman suna complain din abu biyu ne su hakko isu da suke ya already suke earning da kuma a gyara makarantu wanda gwamnati ta gaza kuma wannan buruka da su kuma abin din su demanding da suka yi ta abin da table a gaban ta so ya kamata a ce gwamnati kamar wannan sabuwar gwamnati ta bare da muke gani yana ana ta mana abin da roman bakan cewa gwamnati shi ba mu taba tunani wallahi a lokacin ba ya irin wannan tsawon period din ana strike ba tsawon wata tara kuma yanzu aka ma musamman da aka rufa ba
kuma san kuma
shi da yau ba san ma ku yau ne ko gobe ne ba
wani kuma ku je noma ba ku ba ku
aure ba noma abubuwan noman ma tsada komai yayi tsada yaya ne noma zai yi
ga ga da muke karatun bayiwa
karatun ma
bayiwa
ko shi ma lokacin da aka yi gazangar yan sasu wato na kinjinan su yan sandan nan musamman abun yi kamari saboda matasa ba su
da
matasa makaranta
akwai abokai na su sai sun je Abuja suna protesting bayan na ce suna cikin da suke yi abin nan suke yawa
amma da
suna cikin da suke
saboda ba abun yi dole su je su
yawa to irin wannan a ce da yanzu a lokacin mun da exams ne ko
kuma
da test ko wani da wannan lokacin da
mun zai ya karatu
wannan abubuwan ne
ko wani ka sa
abun da aka bar mu matasan illa biyu ne ga gwamnatin ko kuma in ce ga mu akwai abata mana lokaci sannan kuma ga asar ma akwai illa akwai asara akwai illa misali yawa saboda wata illa illar ba dole ta fito yanzu ba amma a nan gaba
saboda har tarbiyar ku an taba
yi yawa ba sai
an ce ku ne aiki ba wannan gobe ake tunawa ake tunanin ku ne
ba kuma ake mu we are the leaders of tomorrow amma kuma hanyar zuwa ga leaders din
ai abinda ake nufi ma tunda ku ne shugabannin gobe gashi wa shugabannin yau suna koya muku yanda za ku
yi yawa
tun da ake yi yawa ni ba cikawa idan
mun je da mun je da
mun
je da abinda suke
yi na je ke
yawa
an ce baka ji mafi
to ba mu gani ba mu gani leaders of tomorrow din ba yan ski jin yuwa zaman leaders of tomorrow din ba wai mun ga yan talaka ba
ba a taimakan
talaka kuma ai talakan ne saka goge su kuma
haka ba a taimakan
talaka nan zaru ski jin yuwa
kai ba saka jana ka
a to ai ni ne yanzu ban da daman da yan jana waje
cewa dan talaka ai dama kenan wannan
da talaka ya yi
da gidan
da ban kenan ba ko ba
shi
ilimin da ake kina daman da muke da ita ma kwace misali idan Allah gani ilimin nan bai da inganci to shi mara inganci ma babu inda muna zauna a gida gaskiya ba mu reach ni standard ba daman ilimin mu na jira misali shi ga ji aji zaki ga wayansu akan flow suna zazzauni
har yanzu a jami'a
wasu akan video hago
ba inda nake ban gurare da yawa
jewa
hostel ma abin da muke gina
ba gyara ba shi enough ba renovation haka to abubuwan da sun lalace
kuma yanzu kuma shi din ma an ce ba ma da mun ba ku koyi ko ku yi
ko shi din ma yanzu a
dawo mu yi ko kan mi ba concern din su bane kuma
kowa ko yana abu da kan mu zai dawo su asu maybe ultimately dai za a biya su albashin su kuma ya aka ja su ku federal government da ma mu fi yin shi su suna waje ne wasu su
wasu
ba gidan suke suna ta
to yanzu ne ga dama ta samu da kila za ku iya fadin albarkacin bakin ku yi kuka kila Allah ya sa wani daga cikin wa'anda gwamnati ne wanda abin ya shafa su ji abin da kuke faɗi na koken ku game da halin da ake ciki da kuma yanda kuke jin maganan ilimin ku yake ƙara tabarbarewa ko Allah ya sa su sa tausayi a cikin zuciyansu a ƙara zama na ƙarshe din da za a samu fahimtar juna su da asu su asun ku kira su su masu gwamnati
masu kira su kira dai gaba ɗaya ga duka bangarori biyun ne da zamu su bangaren asu da kuma su bangaren federal government da kuma ma har su shugabannin al'umma kamar sarakuna da kuma leaders sosai da governors da waye da sa baki akan wannan al'amari dan abin ya fi ya fara wuce ne ake tunani ya fara wuce strike yanzu kuma ya tsawon dimension
saboda su suke
ya dawo wani fuska
yau ya dawo wani fuska ya kamata muna kira
ya kamata mu samu suna a samu shi
yau
ya kamata a samu suna
ba ya ji ake sunan shi ba
yau ba to ya kamata su duba su tatsi jawo bangarori duka biya duba meye matsalar ne saboda kawo karshe da aikin da mun koma makaranta su kuma su samu su rage rashin aikin ya cikin
malam na Abuja
to ni dai kiran da zan iya ma gwamnati shine su dinga meeting demands
a san a dinga cika alƙawari
yawa a dinga a san menene ya kamata a yi da zai yiwu mu an mana alƙawarin ruwa da yawa amma kuma ba sa bullewa ko kadan eh maganan gaskiya ne wannan ya zama ba strike bane kuma ana dai yin wani abu ne daban ana ko politics da mu wanda kuma muni yake affecting as youths in Nigeria.
Yanzu an kara muku shekaru da a cikin shekarun ku.
To a cikin shekarun.
Na ba ku tausa.
Yanzu kin ganin da yi uku ne da yanzu wata kila mama wata kila bana mun gama.
Da yanzu ku
mun nan ku da gama jin ajiri.
Kun ga kin da wannan abu dai yanzu zai bar mu kira shi kisan mun make wata talaka ba. Gaskiya ina bana mu kira shi kisan mun make wata talaka ba. Saboda kasi tunanin wani abu. Amma gaskiya ina kira gwamnatin Nigeria ya kamata su duba abin nan. Watalakawa ba wai kansu ba su duba abin nan watalakawa ƴaƴan su kuma makarantar nan tunda ki duba gani shugaban kasar kanshi ya faɗa gwaraki ko kuma shekarun baya ma zanci ya ce dan kana da degree a kasar nan kake tunanin wai kana karatu kana da menene ne ce lojin eh kake tunanin wai kana da kwali ko kana da wani zaka samu aiki ko wani abu
to degree ma a banmu
to degree ma ki barin kai
kudan ƙara yaƙar jahilcin ma dai
dan bakare ba za kai ba yanzu kaman yanzu nan yawancin mun ka duba daga mai shekara 4 sai mai shekara 5
wanda ya kamata a ce
amma yanzu ni yanzu shekara 4 gare ni amma sai nayi 5 kenan
ko kai sabon shiga ne
sabon shiga ne
haka
sai nayi 5 shi wannan yanzu yana sauran shekara 2 gare ku
yanzu sai fara mu shekara ne
shi ma wannan
zan ƙara wa yau a gida
gaba ɗin mu wanda muka yi ba ci inda wannan aici ba ne ba ci gaba
ga kuma makarantu kuma ƙara tsadan kuɗi da ake yi sai makaranta
ne
makaranta ga kuɗin da ake biya amma kuma an zo an canja kuma an ce ana so din talaka yayi karatu
to Allah ya taimake mu da ta fatan gwamnatin za ta ji da su ma kungiyar malaman jami'o'i din za su sa tausayi da kuma dattijan taka cikin al'amarin dan ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala Allah mai gode Allah kuma ya kawo ƙarshen al'amarin
Je kuma bari mu ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen da wannan yajin aikin ya shafa.
Mallam a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban makarantar jami'a na Najeriya waɗanda suke yajin aiki. Shin ya kake ganin wannan abin ya shafe ku ko iyaye da kuma ɗaliban waɗanda suke su ne abin ya shafa kai tsaye na maganan yajin aikin nan da aka kusan share shekara ɗaya ana gwamnati tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'o'i?
Wannan yajin aiki da aka daɗe ake yi kuma abu ya ƙi ciyaƙi cinyewa kamar cinkon makauniya abu ne da ya shafe mu ta fuskoki daban-daban. Ya shafe mu ta fuskan tattalin arziki, ya shafe mu ta fuskan zamantakewa, ya kuma shafe mu ta fuskar ci gaban ilimin ƴaƴanmu. Idan kika duba misali kowane uba yana da buri na ganin cewa akwai shekarun da aka kayyade na yaro ya je ya yi karatu na ya gama. So zaki ga ko cikin budget ɗinka zaka ga kayi tanadi ne cikin waɗannan lokutan. So duk lokacin da aka samu ƙari ko wani abu ya faru haka ina iya shafan yadda ka tsara harkar tafiyar da kuɗinka da sauransu. Na farko kenan sannan na biyu kamar mu da muke da ƴaƴa mata kowa yana da burin ganin cewar akwai daidai lokacin da kake gani ya kamata a ce ka gama karatun nan wanda ya fito tsayayyen a samu a yi auren ta tafi da dai sauransu ka kawo da wannan so wani lokaci wannan yajin aikin yana shafan wannan yarjejeniyar da muka yi da iyayen yaran da suke sa ƴaƴanmu da sauransu so wannan shi kanshi yake gani babban kalubale ne wanda yana ci mana tuwa kwarya sosai sannan kuma ga batun ilimin yaran su kansu abin yau ayi gobe kwan gaba kwan baya wajen shekara guda yara suna gida ba abin da suke da sauransu so wannan yana nufin cewar abin da suka koya baya duk ya sa yaro guji shi an je an sake farawa na gaba wanda karshe zai shafi ingancin karatun zai shafi yanda yaran ma za su himman da suke bada wajen daukan karatun da mahimmanci so duka wa'annan yana ɗaya daga cikin kalubale da kuma yanda abin ya shafe mu kai tsaye.
Wasu ma suna zargin cewa wannan yajin aikin ya ƙara ɗaukakawa kuma da ba da goyon ba akan matsalar tsaro da ake da shi a ƙasa ta inda waɗansu da ba su da aikin yi suka shiga waɗansu harkoki na mata gari.
Wannan harshen da gaske haka ne. A bakin wannan abubuwan da na zayyana miki ta wasu fuskokin kuma wannan abin ya shafi abin da Bature ke kira negatively. Wato in kin lura yaran nan idan sun dawo gida ba abin da suke zaki ga daga lokaci zuwa lokaci banda jawo mana magana abokanan banza da kuma biye-biye da dai sauransu. So duk waɗannan abubuwan matsala ne. Yanzu makocinmu shekaran jiya abin da muka gama tattauna a kai kenan wani ɗan yara sun dawo gida ba sa karatu sun bi kawai daga bin yaran mata ba abin da suka saga wanda hakan ya haifar da wani matsala da shekaran jiya muka yi ƙoƙarin ganin warware lamarin. So duk waɗannan abubuwan yana faruwa.
Sallada aiwa bauta da sani a cikin duniya amfani ilimi aiki da sanji bisa sun kaya
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta bata yi nisa ba ta jiyo mana ta bangaren malamai.
Na samu zanta da Dr. Rabi'u Nasiru wanda shine shugaban kungiyar malaman jami'ar Reshen Jami'ar Ahmadu Bello inda muka tattauna da shi akan yajin aikin da suke gudanarwa a halin yanzu. Zuwa yanzu dai an dauki tsawon watanni ana gudanar da wannan yajin aiki inda su kungiyoyin malaman makarantar jami'a a kafatan fadin Najeriya suke son sai an biya musu waɗansu buƙatu da suka zayyana. To shin zuwa yanzu kulliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? An samu biyan waɗannan buƙatu daga
Assalamu alaikum. Sunana Professor Rabi'u Nasiru. Abubuwan da muke takaddama da gwamnati tunda na farkon su shine wasu kuɗaɗe da ita gwamnati alƙawarin za ta ba jami'o'i tun a shekara 2013 wanda bata bada ba. Sannan kuma banda su akwai sabunta yarjejeniyarmu da muka yi da su a shekara ta 2009. Sannan kuma akwai wasu kuɗaɗenmu na aikin da muka yi da basu biya mu ba. Sannan akwai yanda ake tahiyar da matsaloli kan yanda ake tahiyar da jami'o'in jahohi da kuma yanda ake kakkaho wasu a jahohin. Sannan kuma da kwai maganar tura jami'an gwamnati zuwa jami'o'i wanda ake da shekara 5 wanda tun yanzu shekara 10 kenan ba tura ba. Kuma banda wannan akwai maganar albashi da aka biya wasu jami'o'i wanda kudin ba su kai yanda ya dace a basu ba. To waɗannan su ne abubuwan da muke tattaunawa da su da farko. To amma muna cikin wannan tattaunawa sai wani abu ya taso sai suka koma abubuwan suka koma wajen takwas sai zamana cewa sun tsaida mana albashinmu daga watan February na wannan shekarai har yanzu sun ba wasu sun biya su lokacin daga February zuwa June wasu kuma ba biya su ba. Abu na biyu kuma da wannan ya kawo shine maganar IBBIS wanda muka ce mu ba mu shiga ba wannan ne yasa suka tsaida albashin su saboda haka muka ce musu kamar yanda muka yi alƙawari a shekarar da ta wuce cewa za mu kirkiro manhaja wadda za ta yi daidai da yanda ake tafiyar da jami'a wadda muka kirkiro muka basu suka ce to za su diba su ga cewa in ta cancanta su amfani da ita. To waɗannan guda biyun su da babu su ita gwamnatin ta jawo su ciki. To waɗannan su ne abubuwan da muke muƙaddama a kai.
To tattaunawan da kungiyar malaman jami'o'i da kuma gwamnati suka dinga tafkawa a tsawon wannan lokacin zuwa yanzu an samu matsaya wanda aka cimmawa tsakanin gwamnatin da kungiyar malaman don janye yajin aiki?
To mun samu kan tattaunawa da muka yi da su gwamnatin akwai wuraren da zan ce an samu fahimtar juna a kai kamar in aka ɗauka akan shi kuɗaɗen aikin da muka yi da basu bamu ba wannan an samu matsaya daya a kan nan. Sannan kuma kan kudaden da muka ce su bada, duk da ba su bada ga duka ba, amma dai sun bada kaman za su ba jami'oi, sun ba jami'oi gaba da biliyan 30 cikin biliyan 220 da muka ce su bada. So yanzu muna kokarin mu ga cewa tanadi suka yanda za su biya sauran. Sannan kuma harkar jami'oin jahohi da yanda ake kakkafa su, wannan ba an dan samu ci gaba don ana aiki tukuru a ga cewa yanda za a canza, za a gyara da dokokin wannan ma'aikata ta NUC wadda ke kula da jami'oi don cimma wannan buri. Kuma bayan haka akan sabunta yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati ta 2009, wannan ma gwamnatin yanzu ta yi sabon kwamiti wanda zai duba wannan yarjejeniya, kuma an sa lokacin da ake ganin in aka fara wannan yarjejeniya cikin wannan lokacin 7-8 ya kamata a ce an gama. So waɗannan duk da yanzu dai ana tattaunawa kan abubuwan. Sannan kuma albashinmu da suka rike saboda ba mu shiga wannan manhaja ta IPPIS ba, shi ma sun ce za su biya, amma a yanzu ba su biya ba, so muna jiran su.
To yajin aiki ya samu asali ne a Najeriya tun 1992, wato tun lokacin mulkin soja, amma a shekara ta 2009 kamar yanda ka faɗa an cimma matsaya tsakanin kungiyar malaman jami'oi da kuma ita gwamnatin tarayya, wanda suna ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da kuka kawo a wannan lokaci cewa sai an cika muku waɗannan alƙawurra. Har yanzu ba a cika ko ɗaya daga ciki ba ne, shi yasa har yanzu ake cikin yajin aikin koko ko kuna nufin duk waɗannan abubuwan da kuka zayyana guda 7-8 sai an biya buƙatunku sannan za ku janye yajin aiki?
A ba muna maganan cewa waɗannan abubuwa ne da muke tattaunawa da gwamnati, shi yasa na ce maki har yanzu muna tattaunawa. Don inda a ce gwamnati ce mai cika alkawari, da ba a ma shiga yajin aikin ba, saboda duk wani yajin aikin da muka yi tun daga 2009 har zuwa yau ya allaka ne akan wannan yarjejeniyar da muka yi. Kuma abin da ya kawo yajin aikin dan saboda gwamnatin abin da ta ce za ta yi ba ta yi ba, so shi yasa aka yi ta yajin aiki daga 2000 bayan 2009 har zuwa yau. Duk ana magana ne kan wancan ta yi alkawari ta wasu, saboda yana da wahala ka amince mutumin da ya ma alkawari ya ma yayi ba uku ba hudu ba kuma bai cika ba, kuma ka yadda dan ya ma magana ta baki ba ka ga komi a kasa ba ka ce wannan abin da ya alkawari zai.
Kuma duk tsawon lokutan nan da aka dauka wato wurin wata 9-10 ana cikin wannan yajin aikin, shin ita kungiyar malaman jami'o'in Najeriya suna tunanin halin da ɗaliban suke ciki kuwa?
Magana gaskiya wata sa'a an yi magana an ce an dauki wajen wata 8 ana yajin aiki. Mu yajin aikin dinmu gwamnati zai da tarayyar makarantu suka rihe su suka kulla makarantu, ba yajin aikin mu ne ya kulla makarantu. Sun kulla makarantu suka tsaida mana albashi, muna yarjejeniya da su suka watsar da ita suka ce saboda cutar corona da ta shigo. Mutane ya kamata su gane cewa ko muna yajin aiki ko ba mu yajin aiki, wannan lokacin da ya dauka na corona da aka yi ta yi da sauransu, to ko da ba mu yajin aiki ɗalibai ba su kasance a makaranta ba domin gwamnati ta riha makarantai. So saboda haka gwamnati ce ta riha makaranta kuma ta yi biris da al'amarinmu, ta ma tsaida mana albashi ba ta biyan mu da sauransu, sai har da suka ga cewa ya kamata su bude makarantun sannan ma suka fara tattaunawa da mu. So mutane ya kamata su fahimci wannan, ba wai yajin aikin mu ne kadai yasa aka riya makarantun ba, dama gwamnati ta rike makarantunta, kuma ko da ba ma yajin aiki makarantun rufe suke na watanni masu yawa saboda cutar corona.
To daga yanzu zuwa wani lokaci ne su ɗaliban za su sa ran komawa makarantunsu domin ci gaba da karatu?
Akan wannan magana ta ake cewa wani lokaci za a sa, to wannan ya danganta da yanda muka karkare da kuma yanda gwamnati ta yi kokarin cika alkawallan da yanzu take na kan sasantawa da mu akan wannan yajin aiki. In gwamnati ta yi su cikin sauri, ɗalibai za su dawo makaranta cikin sauri. In kuma gwamnati ta yi ta jan kawa a kai, to ina ganin zai dau lokaci kafin ɗaliban su dawo.
Kasuwanci ko sana'a sai da sani.
ne suka hango ku ni suka haddasa aka samu firago take fito
masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaun gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya